أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, mamallakin kowa da komai, da ya sake hada mu a wannan masallaci na al-Imam al-Bukhari a cikin wannan unguwa ta rijiyar zaki a cikin garin Kano. A yau muna 15 ga watan Ramadan, hijira 1447, wanda ya zo daidai da 4 ga watan 3 miladiya 2026. Cikin karatun mu na tafsirin littafin Allah madaukakin sarki, a yau za mu shiga cikin suratu Ghafir. Gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yace, dan Allah karin bayani nake so a yi mun game da kamar ko dafa iko wani abu ya rubuta, in za a yi wa mutum addu'a yana da kyau a musulunce, ban gane abin da ka rubuta ba, dafa iko ne ko wani abu makamancin haka, ban gane tambayar ba gaskiya. Wanda yace, idan mutum ya sallata rawihi raka'a 11 da shafa'i da wutiri kenan, shin idan zai sallar dare raka'a nawa zai yi kenan? Wannan tambaya duk shekara sai an yi ta, kuma kullum muna maimaitawa. Wanda ya san zai tashi ya yi wasu rako'i da daddare, to kada ya yi witiri in ya zo ya bi sallar tarawihi tare da limam. Abinda aka yi in an zo yin witiri sai ya fita, saboda ba a yi witiri biyu a dare ɗaya, kamar yadda ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ba a yi witiri biyu a dare ɗaya, da aka ci ba zai witiri ba. Ya tashi da daddare, yana filfilin da zai yi sai ya rufe da wutiri. Kun kuma ya riga ya wutiri tare da liman, sai ya tashi da daddare, ba zai sake yin wutiri ba. Wannan muna tafiya a kan halaccin mutum ya raka a fiye da 11, wanda mun san a malamai akwai masu fahimtar raka a 11 ba a tsarawa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake. Amma jamhurin malamai suna ganin halaccin mutum ya raka sama da 11, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, salatul layli masna masna, sallar dare raka'a biyu ce raka'a biyu raka'a biyu. Suka ce wannan ya nuna ba lallai sai iya 11 ba. Amma duka dai malamai sun yi ittifaki cewa a yi guda 11 shi ya fi falala, shi ya fi falala, domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya. Sai wannan ya rubuto takarda yana bayanin cewa a gidansu yana da wata kaka wadda take da aljanu a kanta. Idan abu ya faru suna sanar da ita, kuma a cikin aljanun akwai musulmai, akwai waɗanda ba musulmai ba. Wani lokacin abu ya faru da ni, kamar faduwar gaba da rashin bacci da rashin samun nutsuwa, sai kakan nan tawa take ce min asiri a kai min a wajen sana'ata. Amma dai na rike alqur'ani, amma dai na rike alqur'ani, sannan kuma na dinga yin sadaka, sannan kuma za ta sa a tone wannan asirin da aka yi min. Sannan ta kara ce min na samu ruwa a kofi na dinga tofa, subhanallahu dinga sha. Shi ne yake sanya sani ko yin hakan shirka ne, saboda ya ji a karatun jiya na ji na ce akwai shirka ga aljanu, su fito suna gaya maka maganganu. Shi ne yake neman ƙarin bayani. Ana samun wannan ya zama shaidanu suna faɗa wa mutum abubuwan da suke faruwa wanda bai gani ba, tunda su Allah ya ba su dama da iko na iya tafiya a cikin lokaci kakan za a dade sai ya je gidan kai dawo cikin kiftawar din kaga dai shi zuwa idan wa abin da ake yi a can kai kuma kana ne zai gaya maka ana samun wannan cewa aljanu sun da ba mutun labarin ruka sai dai suna sakin ƙarya a cikin abin da suke fada kuma kasance wasu musulmai ko wanda ba musulmai ba wannan bai hane zama suke ƙarya domin da musulmai ne na kirki bai kamata su shiga cikin ɗan adam ba har suna cutar da shi don cutarwa ne wannan malamai sun tattauna dangane da neman agaji ko amfani da aljanu cikin al'amura ne yau da kullum ina ji a tafsirin mu ko bara wancan sun yi magana a nan suka ce idan abin da za a yi amfani da aljanu a kan shi haramun ne to wannan haramun ne kai sai mutum ya amfani da aljanu a kan shi kamar a mutum ya amfani da aljanu wajen sato masa kuɗin mutane ko ɗebe masa kayan wasu ko cutar da wani wannan haramun ne kai sai baya halatta haka nan suka ce idan mutum zai amfani da aljanu cikin abin da yake halattacce ba abin da yake na haramun ba a misali su mai aikin da mutum dan uwan shi zai iya neman taimakon shi ya mai kana da kaya ka ce wa da kama mun ku dora kowa da dauko mun kaya na guri kaza irin wannan suka ce wasu malamai su ba laifi kamar neman taimako ne a gurin mutum dan uwanka cikin abin da ya halatta sannan kuma sai amfani da su wajen karantar da su da ilmantar da su da kiran su zuwa ga addini wannan shi ne halin da ya fi kowanne kuma shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wajen karantar da su da ilmantar da su sai dai wancan da suke cewa cikin abin da yake na halal akwai malaman da suke bayani cewa amma mutum ya takazzan matuƙa domin abin yana da hatsari daga bin amfani da su cikin abin da yake halal mutum zai iya zarmewa ya fada cikin abin da yake da shirka ko cikin abin da yake saban Allah da haka dai anan abin da zan gaya maka ita wannan kasa taka ta daina rubuwa da su kyau ba ta daina ba da labarin abin da suke gaya mata dan da wannan ne suka samu kafa tana yadda to kuma za su dinga ka mata suna dora ta kan al'amura daga nan sai ta wayi gari ta zama mai bada magani daga nan kuma sai abin ya ci gaba su dinga sa sharadi ayi kaza ayi kaza ayi kaza a bar kaza yanzu sun fara da cewa ka rike alqur'ani sun fara cewa ka yi sadaka sun fara cewa karanta hasbunallahu wa ni'mal wakeel abuwa masu kyau to amma in kaje aje kuma za su kafara sa kyau to shi yasa ba a bi musu dan haka ina baka shawara da cewa ku watsar da wannan bi musu maganganun ko sun fada da daidai yadda kuma ci gaba da neman tsarin Allah da addu'o'i Allah ya raba ka da su domin ko ba shi za su buɗe kuma zai ke ta zuwa ga shirka ko ya kai mutum zuwa kafirci yadda zarar mutum ya yarda to tafiya za ta yi tafiya cewa kuma har su suna gaya mutum abin da ya saba shari'a amma dan su ba da labarin wani abin da aka yi ko wani abin da za a yi wannan ba wani abu ne a gurin aljani abu ne mai sauki ko faduwar gaba da rashin nutsuwa da kake yi za su yi zuwa su firgita ka a gefe ya zama ka kasa bacci ba nutsuwa a cikin al'amuran ka kuma zo su gaya mata da haka kaga a gefe su suka raza haka kuma nan su zo sun gaya mata sai ka ɗauka cewa wani abu ne na daban sun iya gano wani hali da yake ciki da haka ina ba da shawara a watsar da wannan abu a riƙe addu'o'i da manzon Allah ya koyar da karanta alqur'ani da karanta zikirai waɗanda suka zo wannan shi ne abin da ya fi amma aka biye musu a can to za su kawo matsala a hankali za su taho daga nan za su ce ta gaba da magani an zo ana da cuta balma ne yana zuwa za su gaya mata cutar sai ai wani da ya zo gurin cuta ka zaɓe sai ta tsaye da mutum ta gaya mata mutum ya shiga mamaki daga nan kuma suke to ga abin da za ki ba shi na maganin in sha ya warke to in tafiya ne ta tafiya kuma daga nan za su ta kawo sharaɗai sai a zo da ƙofa a fara cikin halaka da haka wannan abin da suke faɗa ba a bari za a rubu da shi za su iya sanin hali na abin da mutum yake cikin yau da kullum kuma zo su ba da labari ubangiji Allah ya kare kamar yadda na faɗa a yau insha Allah ta'ala za mu tashi cikin suratu Ghafir bayan iya da izinin Allah da taimakon Allah mun gaba suratu Zumar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير.
نعم. وأن سورة غافر شيني سنن دا يفي شهارة كن سنة يفتح أنا كرنت سورة المؤمن saboda ciki Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wani mumini daga gidan Fir'aun, nan dai Allah ya ba da labarin shi, dan haka ake kira da suratul mu'min. Amma dai sunanta shahararre shi ne suratul ghafir, saboda kalmar ghafir ta zo a cikin wannan sura aya ta biyu, ghafir al-dhanbi wa qabil at-tawb. Kuma haka Imam al-Bukhari da Imam al-Tirmidhi suka ambace ta da suratul ghafir. Wannan sura sura ce makkiya, an saukar da ita gabanin hijira a jerin saukar surorin al-Qur'ani, ita ce sura ta 60 a jerin saukar surorin al-Qur'ani. Ta sauka bayan suratul Zumar, kuma gabanin suratul Fussilat. Ayoyinta a lissafi na mutanen Sham da Kufa ayoyin 85 ne. Akwai waɗanda suka ce a lissafin su ayoyin 84 ne, akwai lissafin mutanen Makka ayoyin 82 ne, amma dai lissafi na mutanen Kufa wanda shi ne muke amfani da shi ayoyin 85 ne. Wannan sura kamar sauran surori da suka sauka gabanin hijira, sura ce da ke karantar da tauhidi, kadaita Allah madaukakin sarki da bauta, da bayanin cancantarsa da bauta. Sannan kuma sura ce da ke bayanin yiwuwar tashin alkiyama, da bayyana dalilai na tashin alkiyama. Sannan a cikin sura kuma an bayyana irin gwagwarmaya, yadda gwagwarmaya take tsakanin ƙarya da gaskiya. Gwagwarmaya ce wadda ba yau aka fara ta ba, tsakanin tauhidi da shirka. Wannan sura tana bayani irin wannan gwagwarmaya din. A dunkule za mu ce sura ce da ke yin bayani aqida. Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura da harafai guda biyu: ha'un da mimun, hamim, ha'un da mimun, wanda mun sha yin bayanai dangane da waɗannan harufa ko irin waɗannan harufa, cewa waɗannan harufa ne da Ubangiji ya ambace su a farkon surori. Misali kamar yanzu wannan ha'un da mimun suna cewa sura 7 da Allah ya buɗe su da ha'un da mimun. To irin waɗannan harufa an buɗe waɗannan surori da su don a gwada waɗanda suke jin Alƙur'ani cewa Alƙur'ani ɗin nan ya haɗu ne daga harufan Larabci wanda kuka sani ba su harufa ba ne daban. Kuma a hakan ake ƙalubale ga kafirai cewa su zo da irin shi, domin Alƙur'ani suna cewa ƙirƙira ne manzo Allah ya ƙirƙire shi ko jizo waye a gurin wani. To in haka ne ku zo da irin shi, wannan dai Alƙur'ani harufan dai da kuka sani ne ba su harufa ba ne daban. Shi yasa galiban za ka ji inda waɗannan harufai suka zo, to magana Alƙur'ani ce take biyo baya. Wannan shi ne jawabi da yake inganci. Akwai masu fassara hamim da cewa sunan Allah ne, akwai masu fassara hamim da cewa haɗin harafi ne daga cikin sunayen Allah, mim ɗin ma harafi ne daga cikin harafan sunayen Allah, da kuma sauran bayanai da duka ake ambato. Amma dai mafi inganci harufa ne waɗanda suke nuna Alƙur'ani ya haɗu daga waɗannan harufa. Kuma a kan haka ake ƙalubale da duk wanda yake musu na wannan littafi na Allah madaukakin sarki su zo da irin shi idan zai iya. Allah ya ce tanzilul kitabi min Allah, saukarwar littafi ne daga Allah al-aziz mabuwayi, al-alim masani, ghafirin dhanbi mai gafarta zunubai, wa qabilin taubi mai karɓar tuba, shadidil iqab mai tsananin uquba, zai tsauni ma'abocin yalwa da arziki da wadata, la ilaha illa hu babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi ilayhi al-masir gare shi makoma take Allah bada bikin sarkiya sai tanzirul kitabi min Allah saukar wallitafi ne daga Allah wasu kace tanzirul kitabi a mubtada'i da khabar tanzirul kitabi min Allah al-aziz al-alim suka ce mubtada'i da khabar wasu kuma suka kaddara cewa tanzirul kitab khabar ne na mubtada mahdhuf taqdiruhu hadha tanzirul kitabi min Allah al-aziz al-alim duka dai abinda ba'da take gwadawa wannan alqur'ani saukakke ne daga wajen Allah madaukakin sarki ma'ana ba kirkira bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ya kirkire shi ba sannan kuma ba jiyo shi a gurin wani ba a Allah ne ya saukar da shi saukarwa ibada ga laukin bako zuwa baitul izza ko kuma saukarwa da Allah ya aika mala'ika jibril yana zuwa da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama a lokuta daban-daban a tsawon shekaru 23 da aka littafi ne da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi wanda kuma Allah shine abin bautawa shine Allah lafazul jalala ya kunshi cancantar Allah da bauta al-aziz mabwayi buwaya mai girma wanda yana daga cikin buwaya da Allah madaukakin sarki yake ne ita ya sanya alqur'ani shi ma zan buwayayye ba wanda yake zuwa da irin alqur'ani al-aziz wanda yake masani da dukkan komai babu wani abin da Allah bai sani ba tunda Allah madaukakin sarki masani ne da dukkan komai to lalle za ga alqur'ani ya kunshi ilimin muka da bayanai daban-daban domin ya sauka daga wajen Allah madaukakin sarki wanda yake masani da dukkan komai ghafirul dhanbi har waye ubangiji Allah shine mai gafarta zunubai ga masu zunubi wa qabilut tawbi shine mai karɓar tuba daga waɗanda suka tuba shadidul iqabi wa min tsananin uquba akan wanda ya kutsa cikin zunubi bai tuba ba ya shiga ya aikata zunubi bai tuba ba to Allah bai tsananin uquba ne gare shi zai tsauri ba abocin falala ko ba abocin ni'ima ko ba abocin yalwa da arziki ai at-tafaddul wal ihsan ash-shadid falala da kyautatawa ga mabiya Allah ne ma abocin wannan zai tsauri sannan la ilaha illa hu babu abin bautawa da cancanta sai shi Allah madaukakin sarki shi ne kadai abin bautawa bauta kuma ta gaskiya kuma ta cancanta sannan ilaihi al-masir makoma gare shi take idan mun duba da aka yi maganar saukar da alqur'ani aka ce tanzilul kitabi min Allah sai kuma sibobin Allah suka biyo baya an yi maganar saukar da alqur'ani sai kuma aka yi maganar sibobin Allah wanda ya saukar da alqur'ani din ghafirul dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi zit tawbi duk wannan sibobi ne na Allah madaukakin sarki Allama Asadi yace an ambaci waɗannan sibobi na Allah madaukakin sarki domin me alqur'ani ya kunshi ma'anonin waɗannan sibobi din domin kana karanta alqur'ani ko dai ka karanta ayoyin da suke bayanin sunayen Allah da sibobin Allah da ayyukan Allah sunaye da sibobi da ayyuka da haka yanzu ya kunshi waɗannan sunaye da sibobi da ayyuka to shi yasa anan ba kaga Allah ya ce min Allah al-aziz al-alim ghafir adh-dhanbi to alqur'ani ya kunshi sunayen Allah da sibobin Allah ko kuma ka karanta labaraka na al'ummar da suka gabata wanda labaruka ne na gari in ba da alqur'ani ya bada labarukan ba za mu sani ba ko kuma da abin da zai zo nan gaba to wannan ba yana ya kunshi ma'anar al-alim masani in ka duba Allah ya ce al-alim masani to in ka duba alqur'ani din za ka ga wannan sifa ta Allah ta al-ilmu da ta bayyana sai da Allah ya ce bada labarukan abubuwan da suka faru da wanda za su faru sannan ko kuma ka karanta a cikin alqur'ani a irin manya-manya ilmomin Allah da abubuwan da Allah yayi umarni na da abubuwan da Allah madaukakin sarki ya saukarwa bayi na ilmomi da falala da girma da yadda za a yi mutum ya samu wannan ni'ima ta yadda idan kai ga abin da za ka yi ka samu ni'ima aljanna ga abin da za a yi ka samu ni'imar kubuta daga wuta to irin waɗannan ni'imomi din in ka kalli sunan Allah zai tsauri yana nuna maka wannan to alqur'ani ya kunshi bayanin wannan falala da Allah ya tabbata kanshi a nake shi tsauri ma abocin falala ma abocin azurtawa ma abocin wadata to alqur'ani ya kunshi labaruka na wannan wadata din da abin da ya kama da wannan. Sannan a cikin Al-Qur'ani akwai labaruka na irin hukuba, azaba da Allah ya wadanda suka bujirewa abin da Allah ya umarci. Suka yi abin da suka ga dama. To anan Allah ya kuma takanta da cewa shadidul iqab. Wannan sifa ita shidda dan wajen hukuba in ka karanta Al-Qur'ani za ka gani haka Allah ya wabayi da daban wadanda suka saba masa. Sannan a cikin Al-Qur'ani za ka zo karanta inda Allah yake kira da azwa tuba kamar yadda muka karanta a sura da ta gabata qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a da kuma bayin Allah wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun da sauran ayoyi irin wadannan kaga akwai kira zuwa ga tuba zuwa ga komawa zuwa ga Allah zuwa ga yin istighfari to idan ka duba anan Allah yake ghafirin dhanbi wa qabilut tawbah da haka Allah ne mai gafarta zunubai kuma mai karɓar tuba ko kuma a cikin Al-Qur'ani akwai bayani na cancanta Allah da bauta cewa shi ne kadai wanda za a bautawa akwai dalilai na hankali da Al-Qur'ani ya kawo a wurare da dama da suke nuna cancanta Allah da bauta kamar halittar sama kamar halittar ƙasa kamar saukar da ruwa duk waɗannan ayyuka ne na Allah wanda ya cancanta a bauta masa saboda abin da yake nuna girman Allah da cancantar sa da bauta da kwadaitarwa kan bauta wa Allah shi kadai da kuma hana wani abin bauta ko hana wata bauta wanda ba ta Allah madaukakin sarki ba duk wannan zaka same shi a cikin Al-Qur'ani tare da kawo dalilai bayyanannu dalilai aqaliya ko naqaliya dalilai na hankali ko wanda suke na nafsi to idan ka duba nan Allah ya ce la ilaha illa hu babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah ko kuma bayanin irin hukuncin Allah da zai wa bayi wanda suke aiki na kwarai ga hukuncin su kamar yadda zai muka karanta za a sa ɗan aljanna wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara kamar yadda muka karanta hukuncin ɗan wuta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara duk wanda yana nan baka cewa a ce za a koma zuwa ga Allah kuma Allah zai hukunci to shine anan Allah ya ce ilayhil masir makoma tana ga Allah ma'ana abinda muke so mu ce anan wadannan sifofi da Allah ya ambata baye magana daukan Al-Qur'ani yace tanzilul kitabi min Allah sai Allah ya kuma takan shi da Al-Aziz Al-Alim ghafirul dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqab dhit tawbi sai yace la ilaha illa huwa sai yace ilayhil masir wannan gaba daya wadannan abubuwan da Allah ya ambata bayan magana daukan Al-Qur'ani suna nuna maka irin abin da Al-Qur'ani ya kusaci Al-Qur'ani ya kuci wadannan duka sifofi ne na Allah to amma da sifofin bayyana suke mutum zai ga ma'anonin su a cikin Al-Qur'ani domin zai yi karo da su a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta za mu ga cewa tabbatar da Al-Qur'ani saukake ne da wurin Allah ba magana cewa kirkira shi aka yi ba magana cewa manzon Allah ya jiyo shi a gurin wani ko wani ne ya gaya masa a Al-Qur'ani Allah yana tabbatarwa da cewa saukar da shi yayi kuma daga wajen Allah yake sannan a cikin wannan ayoyi da muka karanta za mu ga sunan Allah Al-Aziz wanda yake nuna buwayar Allah da izza sannan za mu ga sunan Allah Al-Ali cewa cikin sunayen Allah akwai Al-Ali sannan kuma za mu ga sifofi na Allah sifa ta gafarta zunubi sifa ta karɓar tuba ga wanda ya tuba sifa ta yin falala da baiwa ga bayi sannan kuma da cancantar Allah da bauta a nan da cikin waɗannan ayoyi za mu gane cewa falala Allah da rahmar Allah ta rijayi hukuma da fushi na Allah ma'ana rahmar Allah ta fi yawa ta rijayi abin da yake na fushi kamar yadda yake a hadisi wanda Imam Bukhari da sauran malaman hadisi suka fitar yayin Allah ya halicci halitta sai ya rubuta wani littafi a wajen shi a ciki Allah ya ce inna rahmati ghalabat ghadabi rahmata ta rijayi fushi na to anan ma za mu gani Allah ya ce ghafirul dhanbi wa qabilut tawbi kuma aka rubuta mabi guda biyu ghafirul dhanbi mai gafarta zunubai wa qabilut tawbi mai karɓar tuba sannan sai aka ce shadidul iqab sannan aka magana hukuma ma'ana sai da aka yi magana gafara da tuba sifofi manya manya guda biyu da Allah yake da su wanda duk sun shafi bayi wajen karɓar tuba da yafiya sannan aka kawo maganar ma'ana azaba da haka Allah yana karɓar tuban bawa idan ke tuba kamar yadda kuma wanda ya saba ya abin da ba daidai ba to Ubangiji Allah madaukakin sarki yana masa hukuma gwargwadon laifinsa sai Allah ya ce
ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru فلا يغرك تقلبهم في البلاد.
نعم الله يجي ما يجادل في آيات الله بعد يجايا cikin ayoyin Allah illal ladina kafaru sai wadanda suka kafirta fala yaghurruka taqallubuhum fil bilad kada kai kawun su da jujjuya wasu a cikin garuruwa ya rufe ka. Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana gaya mana cewa wannan alqur'ani da Allah ya saukar inda Allah ya tabbatar mana saukake ne da gari kuma ga sifofi na Allah to duk da irin wadannan ayoyi da dalilai akwai fa masu ja akwai masu husu akwai masu jahiliya akwai masu kin imani amma su waye suke yin wannan su ne wadanda suka kafirta kafircin su yayi girma suna jahiliya cikin ayoyin Allah ka dube yadda Allah yake mai ta kan shagatul zan wa qabil at-tawb shadidul iqab zai qawli la ilaha illa hu ilayhi al-masir amma jidda haka akwai wanda suna jahiliya da wadannan sifofi suna jahiliya da shi kansa alqur'ani din shine Allah yake ma yujadilu fi ayatillah ba kowa yake jahiliya cikin ayoyin Allah ba illal ladina kafaru sai wadanda suka kafirta ma'ana ba sa yarda da ayoyin Allah mujadala ana shine watsar da ayoyin alqur'ani da kin karbar su wannan aiki ne na kafirai wannan zai nuna maka su mu'minai ba sa jahiliya da ayoyin Allah da abinda Allah ya faɗa zan ce sami'na wa atana amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لذلك سمو من إلتنا جي كما سيد يليا باسا جاية لأيهم الله باسا مير لسو باسا إلي إيمان لسو سيدي ولن نستكابين تسون السكيكير من ولن نستكابين لسكي جاية لأيهم الله ولأنه يدوب يتشو gashi suna jayayya da ayoyin Allah musu imani ba amma muna gani suna ta kai kawo a cikin duniya suna jin dadi suna warwara suna tafiye tafiye su dauka ya a wancan lokacin da garin Makka su je Sham daga Sham su dawo garin Makka da garin Makka su dauka su tafi Yaman a yanzu kuma a wannan rayuwa ga sunan suna ta yawoce yawoce suna kere-kere suna yawon bude ido suna hawa nan su je can su hau mota su hau jirgi su yi kaza to sai Allah ya ce fala yaghurruka kada ya rusule ka taqallubuhum fil bilad wannan kai kawo da ke a cikin garuruwa ma'ana kada wannan halin kafirai na duniya ka dauka cewa wannan abin da Allah ya ba su na dama na kai kawo na jujjuyawa na fantamawa kar kai ma'auni da shi ka dauka shi ne a gurin Allah da yake nuna so Allah yana ba wanda yake so yana ba wanda baya so saboda wannan duniya ba komai bace a wajen Allah duraka kada ka rudu da wannan dan wasu suna rukuwa da wannan su ce to idan kun ce kafirai makiya Allah ne kafirai makiya addinin Allah ne to ya akai muka ga yanzu kuma sun fi jin dadi sun fi ku musulman jin dadi sun fi ku arziki sun fi ku walwala Allah ya ce kada wannan ya rude ka wannan ba komai bane a gurin Allah kuma ba shi bane ma'auni menene ma'auni shine imanin mutum da bin Allah da mutum yake wanda shine ma'auni idan mutum ya zama mu'mini yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine alamar Allah yana son shi gurgurdan imani shi gurgurdan da zai samu soyayya a wajen Allah gurgurdan kuma yadda mutum yake san Allah yake bin Allah sallallahu alaihi wasallama gurgurdan shi ma da zai samu soyayya a gurin Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أما إن كتب الدنيا ذاك أونا تذاب ما أونا ناس الذي زمني ديما إن كتب ذا أنا باوك الله تعين يرمي كتي وأبو وجه ما باوك تجبي بني إلا دكتك إن كتب ذا أنا باوك الله تعين يرمي إر رأيوان ديكي لجد جادي ديكي جرس الله فيها ديكي تو أبو وجه ما كاكرين ما مسلمي بكم ودسونا دوان تذاك الله يشي كدوان من يرمي إيكا domin ba komai bane a gurin Allah madaukakin sarki a wannan aya za mu ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya gwada mana masu mujadala jayayya da ayoyin Allah aiki ne na kafiri su ne kafiri to malami sun yi bayani cewa akwai mujadala tattaunawa da jayayya da ta halatta ita ce wanda idan za a yi dan neman gaskiya dan bayyana gaskiya da wancan da zai tattauna da wannan da za su tattauna duka manufarsu su gane menene gaskiya su ne wannan babu laifi amma mujarradin jayayya ko ko dan mutum ya nuna ilimi shi da cewa ya ji wani dan aka so yake yuri shi ma wancan so yake kura wannan to wannan abu ne wanda yake mara kyau baya ba daidai bane magabata sun tsoratar akan irin wannan akwai dalilai da yawa da suka yi bayani cewa ba a san irin wannan musamman abin da ya shafi alqur'ani jayyin alqur'ani albiraq fil qur'an jayyin cikin alqur'ani yana kai ga mutum yaje ya fada cikin abin da ba daidai ba da haka idan har za a samu mujadala tattaunawa da jayyiya to zama za a yi da manufar gane gaskiya da haka abin da yanzu muke gani na saurin cewa mutum ya ce wani zo mu mukabala wani zo mu tattauna kuma zaka galibi ba ana yi bane dan a fahimci gaskiya ko dan a fahimtar da mutane gaskiya kullum dai ana so ana yi dan a rinka sani ko tsabar jayayya da haka da gaskiya za ta bayyana ba wanda bai dauka a cikin su to wannan ba daidai bane ba kuma tabarki bane ma na magabata tabarkin magabata shine karantarwa da ilmantarwa ana yi jayayya ne yayin da aka zama dole ta zama dole akwai lokacin da in ba a yi ta ba to addini zai cutuwa a samu ne wanda zai kawo balanci musulunci da musulmai gaba daya kuma ya ja hankalin mutane cewa in ba a zo an tattauna da shi an nuna masa kaza musuluncin ma ba gaskiya ba kaza da kaza to nan wanda zai iya wanda yake da ilimi ke da iko to sai ya yi kare shi da kare addini ko ga kyakkyawan manufar kare addini din amma idan kullum da suke nuna shi ya iya ne ko dan jayayya to wannan magabata ba su suka yi wannan ba ba sa komawa ta wannan suna gujewa wannan iyakar gudu kamar yadda mutum ya karanta tafai ka dauki littafin ash-shari'a ni Imam al-Hajuri zaga yayi babu buka ya saba gangan magabata akan irin wannan mujadala ko ba bane da ake son mutum ya yi amma duk wanda za a yi dan manufar taimakawa addini da bayyana gaskiya da fito da abin da yake na hakika kuma za a yi ne bisa fahimtar juna to wannan ba laifi Allah madaukakin sarki shi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan suka ce anan an faɗa hanyoyin wa'azi hanyoyin kira zuwa ga Allah ko dai ta hanyar wa'azi mai kyau wa'azi mai kyau shine wa'azin da ya kunshi kwadaitarwa da tsoratarwa a kwadaitar azuratar kamar yanzu nan Allah ya ce ghafirul dhanbi kwadaitarwa ne qabilut tawbi kwadaitarwa ne sai tsoratarwa shadidul iqabi da haka wannan shine wa'azi mai kyau inda ya kamata a kwadaitar a kwadaitar inda ya kamata a tsoratar a tsoratar kada mutum ya rinja da wani bangare daya kullum ya zama wa'azin shi kullum wuta magana wuta kullum zai ji tsoratar mutane da wuta da maganar gudun duniya da maganar kaurace wajen daɗin duniya kullum a wannan babi ba kuma ran da zai yi bayani kan rahma da jinkai da tausayi da mahasin da abubuwan da zai sa mutane su ji suna faɗayi suna tarin samun rahmar Allah to kada mutum ya zama wa'azin shi ya bai daya ko wanda zai zo wa'azin shi kullum shi ne maganar jinkai da rahma da aljanna amma ba maganar tsoratarwa shi ma wannan kuskure ne dole a samu at-tarhimu wat-tarhim a tsoratar kuma a faɗaitar wani a tsoratarwar a nan zai kamu kuma ya abin da Allah yake so wani kuma kwadaitarwar za ta jawo shi sai ya abin da Allah yake so da haka ana bukatar duka a hada guda biyu to Allah yake ce kira zuwa ga tafarkin Allah bil hikmati da hikima hikima shi ne ka sanya komai inda ya dace shi ne kai zabi gurin zabi kai sanyi gurin sanyi shi ne ma'anar hikima shi ne ma'anar hikima akwai inda mutum ya zo yana bayani ba zai kira suna ba ba zai yi ma'ana ambaci wata sifa da za a gane da wane yake ba ko da ku da wane yake ba zai wani abin da za a gane da shi yake ba saboda me yana son wa'azin ya ita ne ba tare da wane ya mai cewa shi nake so in yi wa attacking ba ko na makamancin haka akwai inda hikima kuma za ta kawo sai ka ambata saboda me saboda akwai hikimar ambatar idan wancan da za ka ambata din ya zama wani fitinar ne a cikin al'umma wani mai fatar da mutane ne wani wanda yake jan hankula mutane zuwa ga bannati sai ka ambace shi ka tsoratar da mutane ga bin shi saboda nan akwai maslaha da ambatar shi akwai kuma inda mutum zai zo ayoyi zai zuba akwai inda mutum zai zo dalilai na hankali zai kawo saboda kila wanda yake yi magana ba mu ce da Qur'ani ba amma akwai dalilai na hankali da za su gane sai su fahimta su karba abin da ake kira to mutum ya zama yana da hikima sannan sai Allah ya ce wajadilukum billati hiya ahsan kai mujadala da su da abin da yake mai kyau ma'ana ya zama an yi ta da manufa mai kyau sannan kuma tattaunawa mai kyau amma jayayya haka kullum ta musu da kullum ni na biya wanda bai biya ba wanda daidai yake wanda ba daidai yake ba Allah ya faɗi cewa wannan malamin sun yi bayani cewa wannan ba daidai ba ne jayayya kuma ta kin karɓar gaskiya kamar yadda ayoyin alqur'ani wannan kuma kamar yadda muka karanta anan ba wanda yake ce illal ladina kafaru su kuma Allah ya ce kada ku rubu da waɗannan abubuwan da suke yi da kai kawo a bayan kasa din suna jayayya da ayoyin Allah kada wannan ya rube mu ba shi ne ma'auni ba ma'auni a wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah shine yafi ku a wajen Allah ba dokokin sarki sai Allah yake
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب
نعم الله يكي كذبت قبله قوم نوح متانا النبي نوح سن أليتا قبله زبان ودلنا والأعذاب جما جمعوا قيديا قيديا من بعدهم أبايس وهمت كل أمة برسولهم هو تعال أمة نوال النمى سن أليتا سن ينقلي سن ينيا دلقني لأنني ثم انزلسوا ليأخذوا dan su kama shi ko su daure shi ko su kashe shi wajadalu bil batil sun yi jayayya da banna da yuzu dinu bi al haqq dan su kawata gaskiya dan su bice gaskiya ba a kanto Allah shi sai na kama su fa kai ba ka shi fa to yaya ku ba ta ta kasance mana Allah yana gaya mana cewa waɗannan kafirai da suke jayayya da alqur'ani suka yi gaskata alqur'ani suka yi imani da alqur'ani wanda Allah yake kaka rubu da su ba fa su ne suka fara kalle ta kazzaba qablahu qawmu ruhi mutanen annabi ruhu sun kalleta annabi ruhu da alheri ruhu musu na gaskiya wanda annabi ruhu shine farkon manzo a bayan kasa to da yazo da da'awa din sun kalleta ta karanta suratul nur da ga yana bayanin ma ba irin da'awa ta gari ba kuma yi da aukuhum jihara kuma yi a'lantu lahu wa asrartu lahu bi sarara fa qultu tasbiru rabbakum innahu kana ghaffara da ga ya kira su da rana ya kira su da daddare وإذ كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم عزوا كشي لا تيمت وأبي درانا يا إلى دجلي يا يعقوبي يا يعفيري يا كراو نوس المغافرة الله يا فقي كدس شيء واجب سني مغافرة الله الله يسوك الدلوة zai kare shi da yaya zai kare shi da koramu zai kare shi da arziki dan haka Allah zai mutu gafara malakum la tazunna lillahi wa qara bai yasa ba za ku nemi mutuwa ba a wajen Allah ku mai da labar ku koma zuwa ga Allah ba irin wa'azin da bai yi ba amma sun dalle shi suke dinga mai izgili ma karshe da Allah ya ce gina jirgin ruwa suka dinga zuwa suna mai izgili dan haka hatta kai annabi ruwa yayi addu'a وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الله كلا تبر والكافر أبايا كسا واللي في ذونا إلى الله تعالى كدش ككبر قوة هرما ود ذاته ولا يلد إلا قادرا كفارا الله إن كبرت ما أبد ذاته بنا ذاته وانت ما ذات عباما كافرين ذاك يجي الدعاء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ya kira ubangiji sai Allah an tukar bi na ajin da yayin Allah ka taimake to amma Allah ya karbi wannan addu'a ya halakar da su da haka Allah yake kazzaba qablahum qawmun mutane annabi ne sun kare ta gaba da wannan ba su ne farko ba wannan lallashi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wani kada manzon Allah ya samu damuwa haka mutane haka annaba da suke gabatin shi haka mutane su suka yi musu wal a'zam jama'a kungiyoyi jama'a jama'a min ba'di bayan mana jama'a da suka taru dan suke karɓar gaskiya dan faɗar gaskiya dan faɗa da gaskiya su ma sun ƙaryata waɗannan ayoyin Allah sai Allah ya ce wa hammat kullu ummati kowace al'umma ta yi azama bi rasulihim dangane da manzonsu liya'khudhuhu dan su kama shi su kashe ay liya'khudhuhu wanda wannan shine mafi girman abin da ake manzanni kisa kamar yadda Allah ya gaya mana sun yauda sun kashe wasu sun kalle da wasu da haka akwai annabawa da aka kashe akwai wanda aka kashe su da dama wajen isar da gaskiya to haka kuma
akewa wanda su ma suka ji tabarkin annabawa su ma zan ke da wani irin wannan wanda suke imani da su da wanda suke kira kan abin da suke kira to duka wannan suna yi ne dan su bice gaskiya to kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mutane da suke masa abin da wanda suke kuma aka yi faru sun yi kokari su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko su daure shi ko su kashe shi wa idyam ko idyam qurbika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yabquruna wa yabquru Allah wallahu khairul makirin sun zauna suna tattaunawa ya za su yi daure manzon Allah za su yi ko su ce kuka daure shi to ai jama'a su za su je su karfi su zo su kwace shi to ya za a yi abinda za a yi makashe shi ko ce a kan makashe shi abinda za a yi bukore shi suna tattaunawa dai ko dai ai wannan ko ai ko wannan wa yankuruna wa yankuruna suna kunna makin ce Allah yana kunna yadda za a warware abu Allah yana warware abu dan ku wani ne ma kirki to a bayan abinda Allah ya hukunta yi dai shi sai abinda Allah bai rubuta ba wallahu khairul makirin da haka manzon Allah Allah ya umarce shi hijira dukkan sun yi niyyar kashe shi a daram amma Allah ya fitar da shi yanzu ta kuma yayi hijira karfe ya je Madina to da haka ba manzon Allah kadai ba annabawa ma na baya sun gaba da irin wannan ga karanta Qur'ani a wurare da ma Allah ya ba mu dama da yadda aka yi dole sha ba ma da mutane shi har suna da warkewa za su jibe shi in banda ba yana da dangi ai da mun jibe shi walau la rabbuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz sai ba kowa bane ba dai shi ma bane banda jama'a kama da mun jibe ka yake ba ba yake ce dangi na sun bi girma a gurin ku biye da Allah ba daukin sarki yake sha wahala da su yayi baki yake da damuwa yana nan alqur'ani ya ba mu labari alqur'ani ya ba mu labari yadda annabi Hud ya tinkari mutane su da irin abin da suke yi da yadda yake ya musu karshe yake duk kuyi abin da za ku yi na dogara zuwa ga Allah dan haka Allah ya ce wa ahmad kullu ummati bi rasulihi li ya'khudhu sai Allah ya ce wa jazalu bil basi sannan suka yi dariya da banna ma'ana suka dauki banna da kirki jahiliya li yuzhiru bi al haqqa dan suka wata gaskiya dan su zama ta gaskiya a waye da gaskiya ta ce mujadala bil basi ne kenan wanda wannan abin ne wanda muka karanta ayatu da ta ta gabata ta ga mana haka kafiri suke wajadu ma yadani fi ayatillah illa alladhina kafaru to ana Allah yana ga mana cewa sun yi mujadala da gaskiyar sai a zo a kawo wani abu na kanna da aka wanda gaskiya Allah ke fa akhadtuhum nakama ban Allah na kama su yana nuna dan kanta Allah ya nuna ba karama ba saboda wannan karyata wanda suke saboda wannan din da suke suke Allah ya ce fa kai baka ne iqab ya ya hukuma ta kasance hukuma ce mafi tsanani hukuma ce mafi muni wasu tsawa Allah ya musu suka halaka wasu ruwa Allah ya tokar ya halakar da su da shi wasu lutsar da su aka yi cikin ruwa wasu kuma kisfar da su aka yi to Allah ya ce na kama su fa kai baka ne iqab ya ya hukuma ta kasance ko ba ne maka bakatun hukuma ce mai tsanani to anan akwai kashi wasu waɗannan kafirai su kiyaye fa abin da suke yi in Allah ya kiyaye kama su to Allah ba zai kiyaye su ba kamar yadda aka yi waɗannan haka su ma waɗannan Allah madaukakin sarki ba zai kiyaye su ba sai Allah ya ce wa kazalika
haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru annahum ashabun nar
wa kazalika hakanan haqqat kalimatu rabbika kalmar ubangiji ta tabbata ala alladhina kafaru akan wadanda suka kafirta annahum ashabun nar ce wa su yan wutan ai kaza wa kazalika ai kamar yadda Allah ya kama wadancan wadanda ayi aya ce bayani su akan su to kamar yadda Allah ya kama wadannan kalmar bata ta tabbata akan su azaba ta faru akan su to haka wannan ma haqqat kalimatu rabbika haka nan kalmar ubangijinka ta tabbata ala alladhina kafaru wa wanda suka kafirta kalma ta azaba na abinda Allah ya alƙawari na azabtarwa ga duk wanda suke kafirai Allah ya ce annahum ashabun nar su ma abuta wutai to haka abin ya tabbata kamar yadda Allah madaukakin sarki ya riga ya alƙawari sai Allah ya ce
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
نعم الذين يحملون العرش ولن تسكين كذا العرش ومن حوله ولن تسكين يسبحون بحمد ربهم سنعين تسبيه ذكرك في أبيض جنسو لكم قولي متى ويؤمنون به سنعين إيمان بشي ويستغفرون للذين آمنوا سنعكم إيمان غافرا سنعيما وولن بسكي إيمان غافرا ربنا سنسي وياهم من يجمو وسرت كل شيء رحمة وعلمة كاير وسجدك قومي رحمة جسد فاغفر للذين تابوا الا تغافرتا وان تسكتوبا واتبعوا سبيلك سك بحشرك وقهم عذاب الجحيم وما الا كثير تدسو ككارث لك عذاب الجحيم ربنا يا ابيدي وادخلهم جنات عدن فشددتوا الجنتين كما الذي وعدته ولد في نصع القول ومن صلح من ابائهم لدوته يارو ye iman ye aiki da kwalta da cikiyarin su wa alwaji inda ma fi kunsu wa zurriyati inda zurriyar innaka antal azizu alhakim Allah kai ne magwayi mai hikima wa kai ne musayyi'at Allah ka kare shi daga munanan ayyuka wa man taqi sayyi'at wa dai Allah ka kare shi daga munanan ayyuka ko daga munanan sakamako na munanan ayyuka yawma idin a wannan rana ta kiyama فَقَدَرَ إِنْكَ فُوَكِيكَ أَنَّا كَاجِسَنْشِ وَذَلِكَ هُوَ الْحَوْضُ الْعَظِيمُ وَالنَّشِيْهِ رَبُومِ إِرْمَهِ معنى يزو الله إنا بام الأباني إرجت ملائكو سكي وباني الله مؤمني أرجوع لإرن سويجة في سكان باني الله مؤمني جفو ملائكو سمولا قل إكروا يكرا دوا بإيمان الله يسي الذين يحملون العرش وأن سكي توكل العرش wanda ya nuna akwai malaiku wanda suke dauke da al'arshi kuma da kace ce guda takwas ne wa ya'budu arsha rabbika fawqahum yawma'idh thamaniya wasu suke guda takwas ne wasu ce a hudu ne hudu kuma suna wani bangare da haka ne an tattauna kan adadin su amma wacce aya tana nan ala al'arshi ranar tashi al-kiyama malaiku takwas ne suke dauke da shi waɗannan malaiku wa man haulahu da ma waɗanda suke jefan al'arshi din wanda suke jefan al'arshi wanda al'arshi shine mafi girman halitta ta Allah madaukakin sarki mafi girma mafi yalwa mafi kyau kuma ba sama da al'arshi ubangiji ya daidaita bai daidaita bai dace da shi ba wai an ce daidaito akan al'arshi ba ana nufin yana kan shi kamar yadda muke kan kujera a zaune ba sai dai sun ka dauki kujera ba za mu iya zama ba sai ne ko mu bashi ko sai da wannan speaker ko wannan waya take kan wannan tebur sun ka dauki za ta faɗi ba irin wannan ake yi ba Allah baya bukatar komai ana neman ya daukaka daidaito irin wanda ya dace da shi ba wai daidaito na zama kan al'arshi ba to al'arshi shine mafi girman halittun Allah madaukakin sarki yadda kursi ya kai da girma al'arshi ya yi shi girma to waɗannan malaiku Allah ya ba su aikin daukan al'arshi wani irin dauka ne wanda Allah ta yi sani abin da ne muka sani suna da kai al'arshi da haka ba za mu yi cewa ga irin yanayin daukan ba ko ga yadda suke tunda wannan sarki bai bayyana mana ba to waɗannan malaiku da suna da kusanci suna cikin malaiku masu kusanci zuwa ga Allah ta daukar sarki to su da kuma waɗanda suke gefan suna mala'iku wasu tace ana ana nan mala'ikun da suke kusa da su wajen daraja ta fadala da girma to yusabbihuna bihamdi rabbih suna yin tasbih suna subhanallah bihamdi rabbih da gode wa mahaliccin mana suna yawan yabon Allah suna yawan bautawa Allah musamman tasbih da tahmidi suna bautawa Allah suna jikan abinda Allah ya faɗa cikin sarki ya dora su wannan yana mala'iku bayan Allah kuma suna yi abinda Allah ya sanya su a cikin mala'iku akwai masu yi tasbihi kamar yadda Allah ya yi a mala'ika akwai masu gode wa Allah faɗa cikin sarki a cikin mala'iku akwai masu sujjada akwai mala'ikun da a tsaye suke shine ibada su sai wa kowanne mala'iku ko kuma kowanne mala'ika akwai abinda Allah ya dora masa to waɗannan suna tasbihi ga Allah wa yu'minuna bihi suna yin imani sun ba da gaskiya sannan sai Allah ya ce wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna neman gafara ga waɗanda suke imani mada mu'mini kina neman mu'mini gafara shi yasa yana cikin fa'idar imani da falalar imani mala'iku za su yi neman maka gafara ga Allah kai kana nan a matsayin ka na mu'mini kana bautawa Allah mala'iku kuma suna cewa ya Allah kai zai gafara ya Allah kai zai gafara ba wanda zai samu wannan sai wanda ya yi imani da Allah madaukakin sarki sai wanda ya gaskata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi wanda yana nuna irin kautar da mala'iku suke mu'mini da aka tuna ne ma musu gafara ya zo a hadisi idan mutum ya yi wa dan uwan shi mutum addu'a a koyi ba tare da wancan ya sani ba to mala'iku za su kai ma Allah ya baka irin abin da ka roƙa yanzu kana zaune ka daga hannu ka ce ya Allah ka ba wa da lafiya in mala'iku ce kai ma Allah ya baka lafiya ya Allah ka ba wa da yalwa da arziki kai ma mala'iku ce kai ma Allah ya baka yana cikin falalin da wannan kuwa addu'a koyi to haka mala'iku suna yin wannan addu'a addu'a ga mu'minai suna cewa rabbana ya Allah ya mahaliccin wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma kayi da wuce dukkan komai da rahma da ilimi suna bare ban Allah madaukakin sarki suna fatar irin girma da rahma ta ubangiji Allah madaukakin sarki sai sai take fazo ta rijin da zai ta mu Allah ya farka wanda suka tuba mana wanda suka bi ta barki suka tsaya kan gaskiya suka koma zuwa gare ka su ne wacce ba mu sabila ka suka bi ta barki ka wa qim azabal jahim Allah ka kiyaye su daga azabar wutar jahim haka bala'iku suke mu'minai wannan addu'a ne addu'a ba ta tsaya a nan ba sai da suka ce rabbana ya Allah ya ubangiji mu wa adkhilhum jannati 'adni ka shigar da su aljannati na zama wanda za a dawwama a ciki allati wa'adahu wa taqimu alqawl wa man salaha min ababihi haka wanda suka gyaru daga cikin iyaye suka yi imani suka yi tauhidi suka tsaya kan abinda suke kai na gaskiya to kuma Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka sanya su cikin waɗannan aljannatai da haka wannan ya nuna idan mutum ya yi imani da Allah kuma zuriyar shi da iyayen shi da matan shi kuma sun yi imani da Allah to Allah zai hada su wannan addu'a da mala'iku suke yi wasu suka ce addu'a ce ta yadda Allah zai hada su koda wani ya fi wani daraja da martaba ire zama mijin yana aljanna ta kororuwa ita tana da kasa matar to wannan addu'a suna nufin Allah ta hada su sai a dauko ta ita ma a sama da ita ko a dauko uban a sama da shi zai tare da yaya ma'ana wani zai samu a daraja da falala saboda bi saboda kusancin shi ga wannan a dalilin shi ma aikin da yake shi sai Allah ya ce wa man salaha dan kada wani ya dauka cewa za a kasu ne su zauna tare da mazajin su ko da ƴaƴan su ko da yan su ba tare da sun yi aiki ba a kuma ba sun yi aiki wa man salaha da wanda ya gyaru ya zama nagartacce amma wanda bai zama nagartacce ba ko da mahaifi ne ko da ne ko mata ce ya zama miji ya yi Allah ko da ya yi Allah uba ne ba ko uba ya yi Allah da ne ba to wannan babu yadda za a yi tsaro domin me wannan ya yi aiki na kwarewa wannan bai yi ba sai zama kamar yadda aka faɗa da sani da dan annabi no inna huwa amalun ghayru salih aiki ne ba da kwarewa ba da haka anan ya kawo man sala da wanda ya zama na ya zama yayi nagarta daga cikin wannan zuriya din min abaihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa zurriyatihi da zurriyatu innaka ya Allah antal aziz kai ne mawayi alhakim bi hikma wa qihi musalliyat Allah ka kare su daga sakamakon munanan ayyuka ma'ana Allah kare ku daga munanan ayyuka Allah ka ba ku kariya ya kan gaskiya su zama masu tuba masu komawa zuwa gare ka sannan sai ka ce wa man taqi sayyi'at Allah duk wanda ka kare daga munanan ayyuka yawma idin a wannan rana ta kiyama Allah ba ku cikin sarki amalan ka ce faqad ra'aytahu hakika ka ji shi duk wanda a ranar tashi kiyama Allah ya kiyaye shi daga fadawa mummunan sakamako na waɗanda suke munanan ayyuka su ya rahota fa man zuziha 'anil nar wa udkhila al-janna fa qad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur wa dhalika huwa al-fawz al-'azim wannan shine rabo mai girma mutum ya zama ya tsira daga mummunan sakamako kuma ya yi ga aljanna wannan addu'ar da mala'iku suke wa bayin Allah mu'minai kenan a koyaushe suna cikin wannan addu'a ba wanda zai samu wannan sai mai imani wanda yana gwada kuma tsakanin mala'iku da bayan Allah mu ne akwai soyayya akwai kauna dan haka suke musu addu'a kuma wannan shi ne abin da ake so kuma a samu a tsakanin bayan Allah kuma a junansu tsakanin mu'minai da junansu ya zama akwai kauna akwai soyayya akwai ma'ana jin kai a junansu kamar yadda muka gani tsakanin mala'iku da bayan Allah mu'minai anan za mu tsaya sai idan Allah ya kai mu gobe sai mu dora amin da kukaran tarihi Allah ya wabu lada kuri Allah ya fi mani ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu zama lafiya a kasanmu da duka kasashen musulmi gaba daya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka tsarkake kafirci da kafirai ya Allah maɗaukakin sarki da cikin magabatanmu iyayenmu da ƴaƴanmu da matanmu da ƴan uwanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka karɓa ayyukan da muke gabatarwa ka yafe mana zunubanmu Allah ka yafe mana zunubanmu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين